Tak, mai wuya.
So wannan ayyukan ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci. Kuma doka ta kaza ba ta yadda da wayannan mayakun ya hukka ba. Zaman yawancin wayannan ɗan ta'addan da ke cikin daji dabbobinsu kashi 95 musulmai ne. Kaga wannan hanya da tsir ita idan Allah ya nabi mutum ya ɗauki karatun wasu da yawa za ka ga sun zo sun yi nadama kuma sun karɓi rungumin sulhu.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a kashi na ƙarshe na muhawara da Sani Bani Fashi ya kawo muna kuma shirya mana dangane da harkar rashin tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Kaduna da sauransu kada Niger. To a wannan shiri na ƙarshe da zamu kawo muku a yau zamu duba rawar da mutane irin su sharar malaman na Kaduna Sharka Ahmad Mamu suka taka wajen kokarin ganin an samu sulhu a cikin wannan al'amari. Ko me ra'ayi game da ko shugaba Muhammadu Buhari yana iya bakin kokarin sa na ganin ƙarshen wannan masifa ta tashin hankali a Najeriya? Ya kuma maganar shawarwarin da wasu irin su gwamnan jihar Bauchi gwamna wato Bala Muhammad suka kawo na cewa watakila lokaci ya yi da ya kamata Najeriya ta shigo da sojan haya domin su taimaka mata wajen tunkarar wannan matsala ba tare da ɓata lokaci ba. Ga Sani na Malumfashi tare da mutanensa.
Malam Sani Abdullahi, wannan tambayar ta kace wato mutane da dama suna mamakin aikin da malamin addinin Sheikh Ahmed Abubakar Guro yake yi yin nasiha a daba-daba ga shugabanninsu a lokacin da ya zarci dazuka da nuna musu nuna abinda suke da kuma kokarin ganin cewa an yi sulhu. Yaya kake kallon wannan al'amari?
Wannan al'amari da Sheikh Dr. Ahmad Gumi yake na kokarin mai da awa cikin dabbobin yan ta'adda domin jawo hankalinsu da illolin waɗannan miyagun ɗabi'o'i da suke kamar yadda addinin musulunci ya tanada. So wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci. Kuma doka ta kaza ba ta yadda da wayannan mayakun ya hukka ba. Zaman yawancin wayannan ɗan ta'addan da ke cikin daji dabbobinsu kashi 95 musulmai ne. Kuma idan ya tafi ya kai masu azi Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya gama zai dauki littafai da Qur'ani da hadisi ya basu, sannan wani gina kan basu tabariya lastura. Kaga wannan hanya da fir ita idan Allah ya nabi mutum ya ɗauki karatun wasu da yawa za ka ga sun zo sun yi nadama kuma sun karɓi rungumin sulhu. Na ga haka na adajin Fandeguwa, na ga haka na adajin Rijana, aje dajin Fakai a Shinkafi local government dajin Sodogo, wanda kamar dajin da ya je inda su dogo gaɓe wanda suka ɗauki ‘yan ta’addar da aka yi garkuwa da su a Sadara. Wanda bayan nan da ya dogo gaɓe ya nuna cewa shi a shirye suke da su rungumin sulhu. Ka ga wani abu ne wanda ya fa’ida da yawa, kuma dalilin wannan wa’azi da awa da ya kai haccen dabbobin ‘yan ta’adda. To mu dai Zamfara wannan abu ya zama alheri.
Mutane da dama suna mamakin gagarumin aikin da malamin addini na Sheikh Ahmed Abubakar Gumi ya yi na ziyartar daba-daba ina yi masu nasiha tare da kawo masu batun sulhu. Ya kake ganin wannan al'amari?
Kamar yadda shi Sheikh Gumi ya yi bayani, na farko mutanen nan dai da suke ɓannan nan sun kira kansu musulmai ne. Shi kuma malamin addinin musulunci a kullum abin da yake so ya yi nasiha ya jawo hankalin mutane su koma ma Allah da kuma nuna musu girman laifin da suke aikatawa da kuma matsayinsu a wurin Allah subhanahu wataala in ba su tuwo ba. To kaga shi wannan babu wanda ya sai kore wannan. Amma gaskiyar magana ba ni tunanin wannan kadai zai wadatar a irin yanayin da ake ciki. Mutanen da suka tashi cikin jahilci kuma suka ɗauki wannan abin sana'a kuma sun daɗe suna yi suna kallon cewa wannan hanya ce mai sauƙi da za su iya tara dukiya, wanda sun talauta mutanen mu, sun karya tattalin arzikin ƙasashen yankunan mu da karkaranmu. So babu wani abu da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta dauki mataki na yaki da waɗannan mutanen har su fahimci cewa akwai ƙarfin gwamnati kuma za a iya maganin su da ƙarshe su da kansu za su yi tsauya. Amma idan ka ce a yayin da ake haka kawai wa'azi da za a yi musu da kuma sulhun da ake magana ana yi to gaskiyar magana wannan ba zai wadatar ba.
Malam Sani, kana ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka zai kai mizanin da zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Najeriya?
Eto, ga matakan da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka matakai ne waɗanda mu ɗan jihar Zamfara mun yi na'am da su, domin ya tura shugabannin rundunar sojoji na Najeriya baki ɗaya a jihar Zamfara sun tabbatar ma da al'umma da gwamnatin jihar Zamfara, gwamnatin jihar Zamfara cewa shugaban ƙasa ya turo su domin su zo su shaida ma 'yan jihar Zamfara sun zo ne su yi faɗa da masu laifi. To haka suna neman goyon bayan gwamnatin al'ummar jihar Zamfara da su ba su goyon baya bisa ga wanga ƙuduri da manufofi na shugaban ƙasa na a kawo ƙarshen ta'addanci na garkuwa da auren mutane da kashe-kashen rayuka da sace dukiyoyinsu da ƙona garuruwa. Sannan cikin bayanin da shi mai girma gwamna ya yi ma al'ummar jihar Zamfara lokacin da su wayannan hafsa-hafsoci suka zo na Najeriya a Zamfara, ya ce ya yi magana da shugaban ƙasa, shugaban ƙasa ya turo jami'an tsaro guda 6,000 a jihar Zamfara. Sannan ya yi kira ga duk wani mai makami ko wanda ke wannan aika-aika na ta'addanci jihar Zamfara, ya ba shi kwana 60 ya rungumi cire shi na sulhu domin ya zo ya yi a aje makamman shi. Amma bayan kwana 60 duk wanda bai kawo makamman shi ba, to gwamnati za ta yaƙe shi a zahira. Saboda haka a wannan bayani ne ake da sauran harsoshi na Najeriya kuma suka tabbatar da cewa za mu je su sake shiri su sake ɗamara sannan su turo wannan jami'an tsaro domin yaƙi da ta'addanci ga dangana a cikin jihar Zamfara da kuma arewa maso yamma.
To a ƙarshe wanne irin shawara ne za ka ba da wanda yake za su kai ga rage shigowar makamai cikin ƙasar nan ta hanyoyin da ba su dace ba ga kuma waɗanda bai dace su mallake su ba?
To abojojinmu shi ne iyakokinmu na Najeriya wanda suka yi makwabtaka da Zamfara da Kebbi da Sokoto, shi ne akwai iyakokinmu na Kamba da iyakokinmu na Malabil da iyakokinmu na Sabon Birni da iyakokinmu na Jibiya da iyakokinmu na Ilela. Idan jami'an custom da jami'an immigration da sauran jami'an tsaro da ke wajen suka zo suka tsare tani da Allah suka yi aikin su, ko su za su taimaka hana shigowa da wasu miyagun makamai da miyagun mutane da kuma miyagun ƙwayoyi. Yana da kyau yanzu an zare damtse an ba iyakokinmu muhimmanci, suna inganta iyakokinmu a samu sana'urori da za su dinga ɗauka hoton duk motar da ta fito da abin da a ciki, shi ne ake ce masa scanner da Turanci. A kuma inganta ya fito da wani tsari na duk wanda zai shigo Najeriya an san adadin mutumin da ya shigo kuma an san adadin da ya yi. Sannan kuma sun jami'an tsaro a inganta albashinsu, a inganta koyar da su, a inganta na'urori na zamani na yaƙi da ta'addanci, sannan a ƙara ɗaukan ma'aikata na 'yan sanda na sojoji da immigration da sauransu domin a magance wannan abubuwa. Makudin kuɗin da ake kashe a wurin sayan makamai da ba da allowance na jami'an tsaro, idan an kai zo da wani sabon salo na zamani to zai rage wannan yawan jirgin jami'an tsaro da sauransu.
To tambaya ta gaba ita ce, shin kana ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ya kai mizanin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari na taɓarɓarewar tsaro?
To kasan abin da nake maka a baya shi ne ba za mu iya cewa iko a'a ba sai an ga matakan da suka ɗauka ga su ga hili an fara gani, sannan za a iya cewa mun gamsu matakin da aka ɗauka zai kawo ƙarshen wannan matsala. Amma yanzu gwamnati ta faɗa, to ana jiran kuma a ga an fara aiwatar da matakan da gwamnati ta faɗi, to sannan za a iya yanke hukunci cewa lallai wannan hanya da aka ɗauko ko wannan mataki zai iya magance wannan matsala.
To akwai a taron da gwamnatin siyar arewa maso gabas suka yi a kwanakin baya a can garin Bauchi, wannan jihar Borno Professor Zulum ya kawo shawara dauko sojojin haya daga waje don su taimaka wa Najeriya wajen yakar ƴan ta'adda. Ya kike ganin wannan shawara?
To ni ba na goyon bayan wannan shawara, saboda ba zai yi ka dauko jami'an tsaron wata ƙasa ba su zo su shiga lungu da sako na ƙasarka, su san sirrin ƙasarka, su san irin ƙarfinka, baka san abin da zai faru gaba ba. Amma ƙasar nan tana da arziki. Abin da ya kamata shine idan muna da ƙarancin jami'an tsaro, to a dakatar da wasu ma ayyuka da ake yi. Idan har ana ganin cewa akwai matsalar kuɗaɗe, to a tabbatar da cewa an ɗauki jami'an tsaro masu yawa daga ƙasar nan, domin muna da mutane musamman matasa ga sunan Bridget sun yi karatu ba su da aiki. To a zo a ɗauki ma'aikata jami'an tsaro, a kuma ba su horo na ƙwarai, a kuma samar da kayayyakin aiki na na'urori waɗanda za su inganta tsaron kuma su taimaka ma jami'an tsaron wurin yaƙi da wannan ƴar ta'adda.
Yadda ta kaya ke dan tsakanin Malam Aliyu na jam'iyyar APC da kuma Malam Sani Abdullahi na jam'iyyar PDP. Gare ka Malam Aliyu.
To a gaishe ku Malamai. To duka nan muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji dangane da matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Niger da Kaduna. Amma idan Allah ya kamu mako mai zuwa ita jihar Niger za mu tsunduma a cikinta mu duba korafin da shi gwamnati nake yi na cewa gwamnatin Buhari ba ta taimaka musu wajen fuskantar sha'anin rashin tsaro a jihar. Sannan kuma da yake an ce 'yan Boko Haram sun fara kafa tutuci a cikin jihar ɗin, wani hatsari birnin Abuja birnin tarayya yake fuskanta. Yanzu a madadin su wanda suka kawo mana wannan muhawara da muka kammala a yau, musamman su bakin namu Alhaji Aliyu Abubakar MP da Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi Sani na Malfashi wanda ya shirya muhawara ɗin kuma ya hukuma na ita, tare da Alheri Grace Abdul da ta haɗa ni Aliyu Mustapha Sokoto nake muku bankwana daga Washington DC. Mun bar ku lafiya.